Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce rundunar sojin ruwan Amurka ta shirya tsaf don amfani da wasu sassa na sansanoninta wajen gina wasu dirka-dirkan wuraren tsare masu laifi saboda a rika tsare dubban bakin hauren da aka kama yayin yunkurin sa na ketare kan iyakar Amurka, muddin ma'aikatar tabbatar da tsaron cikin gida ta Amurka ta buƙaci hakan. Jami'in ya tabbatar da bayanin da ke nuna cewa rundunar sojin ta Amurka ta rubuta takarda ga sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer mai bayanin wasu wurare a lungunan jihohin California da Arizona da Alabama a matsayin inda za a iya kafa tantunan garkame duk wani baligi bakon haure da aka kama. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar maka harajin kashi 20% kan motocin da ke shigowa daga Turai a matsayin martanin harajin da kasashen Turan suka saka kan kayayyakin da ke shigowa daga Amurka. Jiya Juma'a, wato kwana guda kenan bayan da sabon harajin na kasashen Turai ya fara aiki, Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa muddin ba gaggauta dakatar da wannan haraji ba da kuma tarnaƙin, za mu maka harajin kashi 20% kan dukkanin motocin da ke shigowa daga Turai. Kwararru sun ce irin wannan harajin ka iya gurgunta tattalin arzikin Amurka da Turan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kammala tattaunawa tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawayen Riek Machar a birnin Addis Ababa na kasar Habasha ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. To amma watakila mutanen biyu za su iya sake ganawa mai yiwuwa ma nan da sati biyu a birnin Khartoum na kasar Sudan. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael Makui, wanda ya dawo Juba daga Addis Ababa jiya Juma'a, ya gaya ma manema labarai cewa majalisar ministocin kungiyar kuryar Afirka IGAD a takaice sun ayyana kawo ƙarshen ganawar ta Addis Ababa ba tare da cin matsaya ba. Ya ce shugabannin kungiyar ta IGAD sun yi kira ga Kiir da Machar da su ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da har yanzu suke da sabani, suka kuma wato su kuma amince su rika ganawa ko ku su gana a Khartoum babban birnin kasar Sudan sati mai zuwa, sannan intayu a yi taro na gaba a birnin Nairobi, Kenya. Wakilan Kiir da Machar duk sun tabbatar da cewa ba a cima jituwa ba a ganawar ta Addis Ababa. Cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Yemen na ƙara azama wajen ayyukan jinƙai a birnin Hodeida mai tashar jirgin ruwa, yayin da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye da ke daɗa tsanani a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ƙwato tashar jirgin ruwan, al'amarin da ya jefa ayyukan wato rayukan dubban farar hula cikin haɗari. Yanayi ya daɗarin caɓewa tun bayan da sojojin gwamnati tare da goyon bayan sojojin gamayyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta suka ƙaddamar da wata fafutuka mako guda da ya gabata ta sake ƙwato tashar jirgin ruwan ta Hodeida wadda ke hannun 'yan tawayen Houthi. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ɗaukar Yemen a matsayin inda ake fama da matsalar jinƙai mafi muni a faɗin duniya. Ta sha famar ƙoƙarin cin majiyarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin biyu amma ba tare da nasara ba. Wata babbar nasara ga masu adawa da tattara bayanai da jami'an tsaro ke yi a Amurka daga na'urorin sadarwar jama'a ba tare da izini ba. Kotun ƙolin Amurkar ta yanke hukunci jiya Juma'a cewa hukumomi na buƙatar izinin sammaci daga kotu kafin su tattara bayanai daga wayar salular jama'a saboda bincike. A wata shari'a mai taken Mr. Carpenter and America koko da Amurka, alƙalan sun yanke hukunci cewa bayanan wayoyin salula da kamfanonin waya ke adanawa na da kariya a ƙarshen doka, kuma akasarin lokuta dole ne hukumomin tsaro su samu izinin kotu kafin su tattara irin waɗannan bayanan. Da yake karanta bayanin yanke hukuncin, alƙalan Amurka Justice John Robert ya ce batun fa ba na a tsaya ana gaddama a kai ba ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan kokarin inganta ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara da hukumomi ke yi a jihar Neja domin inganta lafiyar jama'ar karkara. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan abin da ke sababa wa yara ƙanana cutar tamowa da kuma yanda za a iya magance larurar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan taron lakca da wata cibiya ta yi wa mata a Bauchi na yanda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. A rahotonmu na hudu za ku ji cewa wani likita ya ba da tabbaci cewa ba yanayin zafi ne kadai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi. Shi kuwa rahotonmu na biyar, wanda shi ne rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana akan horon da aka baiwa jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar game da yanda za su inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a yanayi na damuna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Ƙoƙarin inganta kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja, gwamnatin jihar ta ce ta dukufa wajen yin gyara na musamman a wasu asibitoci na gwamnati da ke ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari da karshen rahoto.
Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake ba su yi nisa ba a tsarin saboda dalilai na rashin kuɗi, to amma ya ce suna da ƙwarin gwiwar cewa tunda sun riga sun fara za su kammala, kuma shirin zai yi tasiri wajen kula da lafiyar mutanen karkara kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Akwai ƙana-ƙana asibiti na primary health care muke kiransu, wanda yake muna mai da hankali a kai. Shi primary health care yana da muhimmanci domin shi kowane ward muna son a samu akalla guda ɗaya. Ba mini nisa ba saboda maganan kuɗi, su ma suna cin an kuɗi, amma dai wanda muka yi kamar na Beji da sauransu in ka ji za ka ga suna rage wahala. In ka samu irin asibiti na ward mai kyau, to za ka ga mutanen da daga ƙauyuka ba sai sun zo Binni ba. Kuma yawancin matsalolin lafiya a ƙauye ana yin maganin shi a nan, yawanci na haihuwa ne ko na malaria ko na abu. Amma yanzu asibiti jiran hatsu na Mina, in ka je har ƙarfe 10 da rin ka je Mina za ka ga mutane sun layi, saboda wani ya zo akan abin da ma za a yi duba shi a ward din shi. Amma tun da yake a ward din babu asibiti, ya taso ya zo Mina. Amma dai muna kokari mu ga insha Allah muna so mu ga kowane ward sun samu primary health care guda daya da ya dace.
Haka zalika gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun zabi wasu asibitocin gwamnati da ke garuruwan Mina da kuma Kwantagora domin yi masu gyara na musamman.
Na Kwantagora yanzu da an riga ba da kwangilansu, abin da kika ba fara ba kamar da muku bayani a rashin kuɗi, amma kamar na Suleja insha Allah za a samu ɗan kuɗaɗe a bayar a fara. Na Kwantagora yana cikin kuɗin da muka nema na Sukuk wanda ya zo da ɗan tangarda, amma ina sa ran nan da lokaci ɗan majalisa za su ba da dama ci gaba da wannan sukukin. Shi wannan bashi na Islamiya wanda yake a cikin mun riga mun yi tanadi kuɗin za a yi gyaran asibitin Kwantagora da kuma su kai. Suna buƙatar maƙudan kuɗi. Nan Suleja yana buƙatar biliyan ɗaya da miliyan ɗari kuɗu da rabu. Abin da ake nufi shine za a mai da asibitin sabo, sannan za a ƙara faɗin asibiti. Shi ma na Kwantagora za a mai da shi sabo, za a ƙara faɗin asibiti, sannan za a ƙara wasu sashen da da babu. Saboda a Kwantagora alal misali wannan asibitin ba ma da Kwantagora, hatta mutanen daga Kebbi da sauran wajen gaba ɗaya ba su da wani asibiti babba sai wannan. To ya zama wajibi mu yi wannan asibitin ya zama asibiti babba, wanda yake muna sa ran in ya zama wani asibiti babba kenan gaba ma ya zama jami'in lafiya nan gaba. Saboda haka mun shirya mishi, amma matsalar mu ɗaya shine na kuɗi. Amma da Allah yanda muke ganin haske abubuwa na dan garuwa insha Allah kamun ƙarshen shekarar nan za a fara aiki, kuma aiki zai nisa.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kenan yake ƙarin haske akan matakan da suka ɗauka wajen inganta lafiya matakin farko a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Har ya zuwa yanzu matsalar tamowa na yin barazana ga rayuwar yara ƙanana musamman a yankin arewacin Najeriya. Wakiliyarmu ta jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriya a harkar sanin abinci mai inganta jiki, kuma ta bayyana mata irin abinci mai gina jiki da ya kamata uwa da ɗan da take shayarwa su rinƙa ci.
Har yanzu dai ana samun matsalar tamowa ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 sakamakon rashin wadataccen abinci mai gina jiki a tattare da su. Da a wasu lokutan sakaci ne ga iyaye, wasu lokutan kuma akan samu waɗansu iyayen ba su san yaransu na fama da irin wannan matsala ta ƙarancin abinci ga yaransu ba. To ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara? Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Abin da ke kawo wannan matsalan tamowa ya fara daga ran da mace ta samu juna. Idan ba ta cin ingantaccen abinci da ya kamata, za ki gan cewa ita za ta samu rashin isasshen jini, za ki gan kuma yaron in ta haifi za ki gan shi ya yi karami. Idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono, to daga wurin akan fara samun alamu shi wannan tamowa daga jinjiri. Za ki ga cewa kansa yana fadawa, baya kiba, so baya samun isasshen nono. Wasu yaran kuma za ki ga cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata 6 da ya kamata yaro ya fara cin abinci. Za ki ga cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin. Wasu ki ga sun kure wata 8 idan suka kai wata 8 din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba. Wansu kiga za ki ga sun fara a wata 6, wansu ma a wata 5, amma za ki gan cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba. Daga nan za ki gan cewa yaron baya girma.
Da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta, idan suka kawo shi asibiti, wace irin kulawa kuke ba su?
Farkon kulawa dai shine muka jawo hankalin mata su zo awo. A gurin awo muka koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci.
Tun gabanin ma a haifi yaron.
Tun kamin a haifi yaron, har sai wannan yaron ya kai wata 6, muka gaya musu suna shayar da yaro. Ba za su ba da ruwa ba, shi da muke kira exclusive breastfeeding. Har sai yaron ya kai wata 6, idan suka kai muka ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci. Abinci da ya kasu kashi 5. Na farko akwai carbohydrate, bangaren wannan shine su shinkafa, hatsi, doya, rogo, tuwo, taliya, su ne a wannan kashin. Sannan akwai kashi na 2 shine protein, shine akwai nama, kwai, madara. Akwai kuma wake, wake mana Hausa, waken soya, akwai riɗi, akwai gyaɗa a wannan kashin. Yawwa, akwai kuma wanda ya zo daga kitse shine fat and oil, man shanu, manja, man gyaɗa, man riɗi, man waken soya, duk suna wannan kashin. Sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su, daga kuma alayyahu akan samu su. Sannan akwai ruwa. To idan mace za ta ba yaro, ba a san ta dauki daya ko biyu ta hada abincin nan. Idan ta dauki shinkafa ne ta zuba wake sosai, ta sa tumatir, ta sa albasa, ta yi da manja, ta dafa, za ta ga yaro nan zai samu duka sinadaran da ya kamata. Shawarin da zan ba su shine, idan mace da zara ta ga cewa ba ta da isasshen nono, ta zo asibiti. Wai za ta ga suna shan kunun kanwa, ba kunun kanwa za su sha ba, su zo asibiti za a ba su shawarwari. Mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo, don a wurin awo ne za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci, da suna da ciki har suka aihu, har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Bauchi, kungiyar Ibadan Rahman ta gudanar da lecture ga mata yanda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen laccan da kuma rahoton da ta aiko mana.
Da take jawabi tsohuwar darakta a makarantar koyon aikin jinya da Ingozoma da ke nan Bauchi, Hajiya Hashiya Abubakar.
Breast cancer dai yana ɗaya daga cikin cancer da ya fi shafan mata. It's one of the commonest cancer na mata, breast cancer. Kuma bincike ya nuna cewa a Najeriya cikin mata 100,000 akan samu mata 15 da suke kamuwa da wannan cutan cancer ɗin. Sannan kuma shi wannan cancer na mama har yau ba a san ainihin menene yake jawo shi ba. Amma kashi 40 cikin 100 akwai predisposing factors, akwai dalilai da yake danganta matan da kamuwan cancer ɗin. To sannan a cikin dalilan shine na ɗaya, muna da heredity, abinda ake cewa heredity, wato kamar idan uwa ta yi, akwai tarihi a zuriya, uwa mahaifiya ta yi ciwon kansa, ko ƴar uwa na kusa kamar ya ko ƙanwa ta yi ciwon kansa, to akwai tendency ciwon kansa ya yaɗu a family ɗin. Ko da uwa mahaifiya ma ba ta yi ba, amma idan tana ɗauke da gene ɗin za ta iya passing ɗinta wa yara. Saboda haka bincike ya nuna cewa shi wannan ciwon kansa ana iya gadansa. Sannan kuma yawanci shi wannan kansa na mama bai cika shafan yara ƙanana ba. Yawanci daga shekara 40 zuwa 60, wani lokaci daga shekaru 35 ma. To amma ƙananan yara haka irin matasa shekara 12, shekara 13 ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa ɗin ba. Sannan kuma ya fi shafan matan da basu taɓa shayar da nono a rayuwarsu ba, kamar macen da bata taɓa haihuwa ba. Saboda haka shi shayar da nono ɗin nan yana kariya daga wannan ciwo na kansa ɗin, kansan mama. Domin bincike ya nuna cewa yawancin matan da sukan shayar da ƴaƴa sun haihu da yawa, sun shayar da ƴaƴa da yawa ba kasafai. shafai sukan samu wannan ciwon kansa na mama ba. Bincike ya nuna cewa akalla ba a kasar bammace idan ta haifi yaro ta shayar da shi koda na shekara daya. Balle ma musulunci a musulunce yana da kyau a shayar na wajen wata 20 har fima 22 ko ba haka ba? Saboda haka ba wai zamananci bane ko wani abun nan a ce mace ta ki shayar da nono yaro yana wata 3 a cire shi a nono wai saboda kada shape din nono din ko nonon kada ya fadi. Mun gane yana da muhimmanci kwarai da gaskiya shayar da nono da tsawon shekara fiye da shekara watanni 22 kamar yanda aka yi umarni. Sannan kuma daga cikin predisposing factor abubuwan da yake sanyawa mata su kamu da shi wannan cuta na nono musamman matan da suka yi kiba wajajen lokacin da suka daina al'ada. Domin a yawanci wannan lokaci ana daina al'ada din nan sai yawancin mata sai kaga sun yi kiba sun yi jiki to wannan yin jiki din yakan yi predisposing mata su wannan kansa din. Menene zai sa mace ta fara tunanin cewa ina samun wani canji a nono na ina tunanin ko lallai akwai matsala a nono na. So abu na farko shine farkon kamuwa da ciwon kansa alama shine a cikin nono sai a ji wani guda haka wani dan guda wanda ba a saba jin sa ba kuma wannan gudan a kashi 50 cikin 100 baya da zafi haka kawai in ka taba nono ka ji da dan guda wannan gudan baka saba jin sa ba sannan kuma bayi da zafi alama kenan na farko.
Hajiya Hashiya Abubakar kenan tsohuwar director a makarantar jinya da ungozoma da ke nan jiha. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Gaida Amina Abdullahi Girbo. Wani kwararren likita ya ba da tabbaci cewa ba zafi ne kadai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi da cutar take yaduwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Shin komai sauraro ya san cewa ba zafi ke haifar da cutar sankarau ba duk da cewa cutar ta fi yin kamari a jikin mutane lokutan zafi? Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya yi ƙarin haske akan abin da ke kawo a kamu da cutar ta sankarau.
Wato cutar sankarau ba zafi ke jawo ta ba, cuta ce da ake da take afkuwa wato ta hanyar kwayoyin cuta da ake kira Neisseria meningitidis, ita ne take zuwa a annoba din nan. Akwai wasu kwayoyin cutar da ke iya jawo al'umma amma dai wanda yake zuwa na annoba din shine muke magana akai wanda an fi ganin shi kusan a ce lokacin zafi din. Hakan tana faruwa ne idan ya zama an samu wasu daga al'umma ko da wani ne ma yake dauke da wannan kwayar cuta to sai ya zama na lokacin sanyi. A nan ne fa zaka ga ƴan adam suke son kwanciya kusa da kusa ko kuma irin sun inda ake wato a cakuɗe mutane to lokacin sanyin nan sun fi son ma zuwa kusa da juna don su ji ɗumin jikin juna. To irin hakan idan hanci ya zama ne yana kusa da hanci to mai dauke da cutar kwayar cutar nan ba wuya za ta shiga wani musamman idan wato rata tsakanin shi da dan uwan ba yawa to anan ne sai kaga cutar ta dan fara yaduwa. To bayyanar ta baya fitowa yawanci har sai ma lokacin sanyin ya wuce har zafi ya shigo to a lokacin abun ya bunƙasa kenan shine ake gani a al'umma mutane da yawa sun kamu. Ainihin abun asali ya fara tun watannin kunturu dinnan da muka wuce to shine sai kaga yawan mutanen idan ya karu har ya bayyana a lokacin zafi sai mutane su rika gani kaman zafin ne ya haifar wanda kuma ba haka bane kawai dai abin ne ya dade yaduwa a cikin bainar al'umma a lokacin zafin wanda zaka ga yawanci ita wannan annobar kare alkadarinta shine idan Allah ya saukar mana da ruwa na farko dinnan to in kuma aka yi ruwan sama ya sauka sai kaga kuma cikin ikon Allah abin sai rawun mutanen da suka kamu ya fara raguwa har ma ta bace gaba daya to ainihin wannan shine yake gudana.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar an baiwa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradin horo ta yanda za su yi yaki da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a yanayi na damina, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Haɗin gwiwar kwamitin yaki da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa da na Ceres suka gama karfi domin bayawa likitoci da sassa daban-daban na jira maradi horo ta yadda za su yi kokowa da cutar da zuban cizon sauro lokacin damuna sabilin tabbatar da kariya ga mata ya zuwa kananan yara. Muhammad Lawali Janjuna, kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar Maradi.
Tunda CPS yake ce me kenan rigakafin masassar damana to amma ba a gaji sai an ƙara jaddadawa a ba su horo a ga musu ko menene paludism da consequence din ne da yake ga yara yake ga maiya ya yake ga mata masu juna biyu kenan sai an lissahi daga wata 3 zuwa wata 11 yaro nawa kuma daga wata 12 zuwa 59 nawa alisahi a kayyade 60 nawa za a yi ina za a aje likitoci wanda mutane za su dora zawa wajen su
kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro kake a cikin jiha ma sani wace irin barazana kenan yanzu cutar sauro ke kawo a jihar Maradi
yo ai sauro yana kawo barazana babba saboda barazana da yake kawo ku da kanku yan jarida kun ga irin tukurin yakin da muka yi da sauro dan abubuwa kun ga akwai CPS akwai magunguna da ake bada kyauta da yara da sabawa zuwa shekara biyu akwai mustikiyar da ake rabo amma duk da haka nan an 2017 adadin masassara karuwa ya yi da kashi 21%.
To me ya kawo haka?
Saboda abu biyu ne sun kawo haka. Na farin ka jama'a suna karuwa. Dole mana lahiya su karu. Babban matsalar da ake addakwai. Ita CPS maganin wannan sai an ba yaron ya sha gaban mu mun gani. To matsalar da addakwai in sun ka tai mata gida ba su ba da sauran dosu. Kaga kenan ai ba obari ba. Shi ya kai wanda ake an ka sama gaba. Ba a cimma wannan gurin ba. Shi kuma wannan wanda za a ba dosu tun ma tun da maganin ba na tarata man ba. Na riga kai.
Bayan tsananta da wannan cutar sauro ke yi lokacin damuna likitoci na masu hannunka mai sanda ga uwaye. Kwamishinan yaki da cutar sauro Muhammad Lawali Janjuna ya dirda da ciwa.
Za mu ba da ƙarfi sosai bisa gargaɗi. To muna sa ran wanga gaman za a korijin wannan abin za a gyara. Yanzu a sa relay da ƴan shela sosai su ga mutane akwai radioyi cikin gari. Su ma za mu aiki da su dan a yada labari a ce wannan dose dole sai an ba yaron nan kwana uku. Dan an ba ba su ai asarar banza da wai. Uwaye jin hankalin za mu su. Su sanda yanzu gashi a baya zo har gida kuma haka tsakai wasafi. Masassara sun san wata kyau. Ba hawata da ragowa ko kadan balle ga yaro wanda karami kurai. Kiran da muka musu ɗan an ka ba su maganin nan. Dan Allah dan Annabi su rike yadda likitoci sun ce su yi. Tunda san an yi wata hudu ana ba da maganin dan ana son rigakafin ya tsaya cikin jini ne daidai.
Sha'ibu Mani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri